Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Juma'a 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna a Najeriya ta ce a cikin wata 6 jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga 161 kuma an samu saukin satar mutane don neman kuɗin fansa. To ko me mazauna wasu garuruwan jihar ke cewa game da wannan rahoto?
To mu abinda ya sa kaga kwana biyu musamman mu al'umman karamar hukumar Binnin Gwari ba mu fitar da yanayin bayanai akan matsalolin da muke ciki akan harkar tsaro. Gaskiya mun maida lamarinmu ga Allah kuma mun gaji domin wannan abin ya riga gaskiya ya zama ruwan dare a yankin karamar hukumar Binnin Gwari.
To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ma'aikatu da wasu hukumomin gwamnatin Najeriya sun fara kokawa akan kuɗaɗen da aka ware musu a kasafin kuɗin shekarar 2023. Sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babban birnin India New Delhi zai rufe makarantun sakandare daga gobe Asabar a wani sabon matakin gaggawa da hukumomi suka dauka a birnin da ya shafe kwanaki yana lullube da hayaki mai guba. Yayin da gurbataccen iskan ya kai mataki da ake gani mai tsanani, hukumomi sun dakatar da aikin gine-gine don dakile gurbatacciyar kura. Sun dakatar da manyan motoci da ke amfani da man diesel shiga cikin birnin tare da amfani da na'urori da ke kawar da iska mai guba, na'urar da ke fesa hazo na ruwa a cikin iska don kawar da kura da barbashin iska mai gubar. Babban ministan New Delhi Arvind Kejriwal ya ce gwamnati za ta kuma yi la'akari da sanya takunkumin hana zirga-zirgar ababen hawa don rage yawan gurbatar yanayi. Rabin ma'aikatan gwamnati dai suna gudanar da ayyukansu ne a gida. Shugabannin 'yan kasuwa na ƙasa da ƙasa da na shiya-shiya daga cibiyoyin hada-hadar kuɗi sama da 100 sun kammala taron kwanaki 3 a Hong Kong a ranar Alhamis, wanda aka fi gani a matsayin wata alama da ke nuna cewa yankin ya koma kasuwanci bayan ɗage wasu takunkuman COVID-19 mafi tsauri a duniya. Babban bankin birnin da hukumar kula da lamuni ta Hong Kong su ne suka ɗauki nauyin taron da ya tattaro hamshakan 'yan kasuwa fiye da 200 da birnin ya shafe kusan shekaru 3 bai taɓa ganinsu ba. Kasancewa a matsayin cibiyar hada-hadar kuɗi ta 3 a duniya bayan New York da London, Hong Kong ya fuskanci matsala daga tashe-tashen hankulan jama'a da dokar kullin COVID-19 da ya ayyana wa kansa da kuma ɓata suna saboda murƙushe masu adawa. Yanzu haka ana fatan birnin na sake dawowa. Watakila a shirye Rasha take ta harbe sojojinta da suka koma bangaren Ukraine, a cewar ma'aikatan tsaron Birtaniya ta bayaninta na yau da kullum akan yakin Rasha da Ukraine. Saboda ƙarancin kuzari da rashin sanyin aiki, watakila sojojin Rasha za su fara tura dakaru masu kafa shinge ko kuma masu toshe sassa, in ji sanarwar bayanan sirri na yau Juma'a. Waɗannan rukunonin na barazanar harbi sojojinsu da suka koma Ukraine domin tilasta musu kai farmaki, wata dabarar da sojojin Rasha suka yi amfani da ita a baya. Kwanan nan da alaman janar-janar na Rasha suna son kwamandojinsu su yi amfani da makamai akan sojojin da suka sauya sheƙa game da ba da izinin harbi su har lahira bayan an musu gargaɗi, in ji ma'aikatan tsaron. Mai yiwuwa janar-janar suna kuma son su ci gaba da kasancewa masu tsaro har zuwa mutuwansu. Ma'aikatar ta ce dabarar harbi sojojinta da suka sauya shiƙa ka iya tabbatar da rashin inganci da rashin imani da kuma rashin da'ar sojin Rasha. A halin da ake ciki, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba wa sojojinsa a jiya Alhamis yayin da ƙasar take bukin karrama sojojin makamai masu linzami da atilali da sojojin kere-kere da fasaha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Kudu ta yi kace-kace da wasu jirage a yau Juma'a bayan da ta gano jiragen yakin Koriya ta Arewa 180 da suka yi tattaki zuwa arewacin iyakar ƙasar, in ji rundunar sojin Koriya ta Kudu, yayin da rikicin yankin ruwan Koriya ke ci gaba da ruruwa. An gano jirgin na Koriya ta Arewa a yankuna da dama na cikin gida da kuma gabar tekun Koriya ta Arewa na kusan sa'o'i hudu da suka fara da misalin karfe 11 na safe agugun kasar, inji kwamitin manyan hamsoshin sojojin Koriya ta Kudu. A wani mataki na mayar da martani, sojojin Koriya ta Kudu sun ce a cikin gaggawa sun tura jiragen yaki 80 ciki har da samfurin F-35A mai cike da fasaha. A watan da ya gabata, Koriya ta Arewa ta aike da jiragen yaki guda 10 zuwa kusa da iyakar kasar, lamarin da kai tsaye ya yi sanadin maida martani daga sojojin saman Koriya ta Kudu. A yau Juma'a, kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi zama domin tattaunawa akan harba makamai da Koriya ta Arewa ta yi bisa buƙatar ƙasashe ciki har da Amurka, kamar yadda wasu jami'an diplomasiya da dama suka shaida wa muryar Amurka. A ƙarshe, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Juma'a cewa sasantawar da hukumomin Habasha da na Tigray suka cimma a farkon wannan mako tana samar da muhimmiyar dama ta gaggawa da tsauraran matakan sa ido na ƙasa da ƙasa don daƙile ci gaba da ta'addanci da kuma matsalolin jin kai. An cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta a ranar Laraba bayan shafe kwanaki 10 ana tattaunawa a birnin Pretoria na ƙasar Afirka ta Kudu, wanda ƙungiyar tarayyar Afirka ta shiga tsakani da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo. A ranar 4 ga watan Nuwamba ne ake cika shekaru 2 da yaƙi a yankin Tigray na ƙasar Habasha tsakanin sojojin Tigray da na gwamnatin tarayya da kuma ƙawayenta na yankin ciki har da makwabciya Eritrea. Binciken ƙasa da ƙasa zai zama mai muhimmanci wurin tabbatar da cewa ɓangarorin da ke rikici da juna waɗanda suka aikata cin zarafi ba su tsawaita cutar da farar hula ba, in ji Karin Kaneza Nantulya, mataimakiyar daraktan Afirka a ƙungiyar Human Rights Watch. Ƙungiyar ta ce ta tattara bayanan munanan keta dokokin yaƙi da cin zarafin bil'adama daga dukkanin ɓangarorin da ke rikici, ciki har da kisan gilla, fiyaɗe da cin zarafi ta hanyar jima'i da amfani da harsashe da kai hare-hare ta sama da kuma fashi.
Labaran duniyar aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai ɓangaren rahotanninmu. Wani rahoto akan yanayin tsaro a jihar Kaduna da ke Najeriya ya ce a cikin wata 6 jami'an tsaro sun kashe 'yan bindiga 161 sannan sun kwato makamai masu tarin yawa. Rahoton ya kuma ce an ɗan samu sauƙin satar mutane don neman kuɗin fansa, sai dai mazauna wasu garuruwan jihar sun ce har yanzu ana kai musu hare-hare. Ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Sanarwar nasara kan 'yan bindigan dai ta fito ne daga bakin kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan a lokacin da yake gabatar da rahoton tsaro na watanni 6 da suka wuce, inda ya ce yanzu dai an samu sauyi matuƙa a ɓangaren matsalar tsaro.
A cikin kwata ɗinnan guda 2 wato wata 6 kenan, bindigogi masu sarrafa kansu 74 aka kwato. Sannan akwai dubbannin albursai wadda jami'an tsaro suka kwato. Har wa yau kuma 'yan ta'adda da kuma 'yan fashin daji 161 suka kwanta hagu. Abin nufi a nan wadda jami'an tsaro suka samu nasarar murkushe su. Akwai kuma gwammansu wadda sojoji daga sama nan ɗin su ma suka samu nasarar murkushe su. Har wa yau kuma baki ya zo ɗaya da cewa an samu sauki a yawan garkuwa da mutane da kuma hare-hare wadda ake kaiwa. Amma fa akwai babban aiki, ba wai ana nufin cewa an shawo kan wannan matsalar bane gaba ɗaya, a'a. Hanyar Kaduna zuwa Abuja baki ya zo ɗaya da cewa an samu ci gaba a wannan hanyar.
To ko al'ummomin yankunan da ke fama da matsalolin tsaron sun ga sauyin da aka ce an samu? Malam Ishaq Usman Kasai shine shugaban kungiyar al'umar masarautar birnin Gwalin da ta shafa ma da matsalar tsaro.
Dangane da abin da ya shafi rahoton da ita jihar Kaduna ta fitar akan abin da ya shafi harkan tsaro a cikin wata 6, to mu abin da ya sa kaga kwana 2 musamman mu al'umman karamar hukumar birnin Gwali ba mu fitar da yanayin bayanai akan matsalolin da muke ciki akan harkan tsaro saboda yanayin yanda abubuwa abubuwan suke tafiya a gaskiya mun maida lamarin mu ga Allah kuma mun gaji domin wannan abun ya riga gaskiya ya zama ruwan dare a yankin karamar hukumar Binnin Gwari kuma wanda halin da ake ciki gaskiya har yanzu wannan matsalar mu dai ba wani ci gaba da zamu ce an samu domin mu dai operation din da ake magana ana yi to ba mu sani ba kila kudancin Kaduna tunda mu hankalin mu yana anan yammaci ne gaskiya ba mu sani ba kila rahoton da suka fitar ba mu tunanin ya taba karamar hukumar Binnin Gwari
shugaban kungiyar kristoci ta kasa wato Canration jihar Kaduna ma rabaran Joseph John Hayabu ya ce mutane dai sun gaji ne da ba da labarin matsalolin tsaro shi yasa ake ganin kamar abin yayi sauki
jama'a yankin Kaduna san da cewa ko a yau din nan an sace mutane abinda kawai ya faru shine jama'a sun gaji da kuka an sace mutane so yanzu ma ko an sace naka kawai sai kai kuka a dakinka ba za ka fada waje ba to don ba fada a waje sai ana ganin kamar komai ya kwanta komai bai kwanta ba har yanzu ana sace mutane har yanzu muna kokarin neman yanda zamu dawo da mutane da an sace su
sai dai kwamishinan tsaron jihar Kaduna Malam Samuel Aruwani ya ce dama gwamnati ba cewa ta yi an magance matsalar tsaron ba sai dai kuma ya ce lalle an samu sauki matuƙa
akwai bambanci gaskiya an samu raguwar harare wanda ake kaiwa akwai kuma raguwar kashe-kashen mutane akwai kuma raguwar satan dabbobi da kuma sauran abubuwa wanda muka yi bayani akai amma dai abin da ke sake jaddada ba fawai mun shawo kan wannan matsalolin bane a'a
cikin watannin da suka wuce dai jami'an tsaro sun dinga afkawa wasu dazuzzukan da ake ganin yan bindiga anan suke uya kuma sun ce sun kubutar da mutane da dama yayin da aka hallaka wasu yan bindiga wasu kuma su karanta a nakare Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
madalla a gaida Isa Lawal Ikara mahukuntan Najeriya sun ware naira trillion 20.51 a matsayin kasafin kudin shekarar 2023 wannan shine kasafi mafi girma a tarihin kasar amma ma'aikatu da hukumomin gwamnati sun fara kokawa kan cewa kudaden da aka ware musu a kasafin kudin sun yi kadan to ko menene ake la'akari da shi wajen kasafta kudin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton
Ma'aikatu da hukumomi da dama da suka kada kasafin kudin su na shekara 2023 a gaban majalisar dokokin kasar irin su ma'aikatar kula da tsaro da bayanan sirri da kuma ma'aikatar kula da harkokin kasashen waje da ma fadar shugaban kasa kanta sun koka cewa kasafin su na shekara 2023 yayi kadan shugaban kwamitin tsaro da bayanan sirri a majalisar dattawa Abdullahi Ibrahim dan baba yayi karin haske
idan ka diba kaga yan kudaden da aka basu za ka yi mamaki ka ce waɗannan mutane yaya za su iya gudanar da aikin da ya kamata su gudanar mutane yan Najeriya suna ta ganin lahin mutanen nan mu ma kanmu muna ganin lahin su amma in ka tsaya ka samu bayanai da hakikanin abin da ke faruwa za ka ce wallahi mutanen nan sun yi kokari za ka yaba musu sosai bisa ga abubuwan da abin da ya kamata a basu da abin da an ka basu da abin da suka riga suka yi a cikin
a bangaren majalisar wakilai kuma takaddama ce ta kunno kai tsakanin kwamitin kula da ma'aikatar kasashen waje da ministan ma'aikatan kasashen wajen inda shugaban kwamitin Yusuf Buba Yakubu ya korafi cewa ma'aikatar ba ta bin ka'idoji da aka shimfida mata ta yadda ake kashe kasafin kudin ma'aikatar saboda haka majalisa ta hana a basu kasafin kudin badi sai sun gyara
majalisa ta gane cewa ofisoshin jakadun mu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna bata sunan kasa akai wannan doka wanda shugaban kasa ya sa hannu amma ita ministry wannan harkokin kasashen waje ta kike yi amfani da ita bisa dalilai na son kanta shi yasa da aka zo wannan kasafin kudi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kudi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka
ko da yake masana tattalin arziki na ganin akwai hanyoyi da yawa wajen aiki da kasafin kudi amma ya kamata a duba bangarorin da ake bukatan yin aiki cikin gaggawa saboda mutane su samu saukin abubuwan more rayuwa irin su ruwan sha magunguna asibitoci hanyoyin sufuri da sauran kayan masarufi kwararre a fannin tattalin arziki Nasiru Marmara yana cikin masu irin wannan tunani.
Su ne suke zama kamar wani gado da ake takawa wurin bunƙasa tattalin arziki. Saboda yanzu misali kai hanya saboda mutane su wuce. Saboda ka sani hanya nan idan guri kamfani zai zo ya kafa masana'anta, idan babu hanya bai zo ya kafa ba. Idan kai wutar lantarki wataƙila ka kira ta abubuwa na more rayuwa, idan da za su samu haske, jama'a za su samu sanyi na wuta da shauransu. Saboda kuma ka sani shi ma kamfani in zai yi aiki, in zai kafa masana'anta ba zai bace da akwai wutar lantarki a wurin. So wannan shi ne ayyuka da ake magana na more rayuwa. Shi yana zama kamar wani abin da za ka ce tasawira ce ta yadda gwamnati take tunanin samun kuɗaɗe da kuma yadda za ta kashe su.
Ma'aikatu da hukumomin gwamnati na ci gaba da kare kasafin kuɗin su na shekara 2023 a gaban majalisar dokokin ƙasar har zuwa ranar 15 ga wannan wata da muke ciki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Hukumar lafiyar kasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da na duniya IMS da kuma UNICEF suna gudanar da alwalar rigakafi na cutar polio na yara ƙanana karo na uku da suke gudanarwa kenan a kasar jamhuriyar Kamaru. Alwalar rigakafin dai daga kwana ɗaya ne zuwa shekara guda ga jariran. Shugaban kwamitin gudanarwa na rigakafin kasar jamhuriyar Kamaru kuma wakili na musamman ga ƙungiyoyin lafiya na duniya Alhaji Baba Mustapha ya mini ƙarin haske a cikin wannan tattaunawar da muka yi da shi. Muna tare da shugaban kwamitin gudanar da alwalar rigakafi a kasar Kamaru, Baba Mustapha. Baba Mustapha, a gashe Juma'a ana kokarin gudanar da wannan alwalar na polio a kasar Kamaru. Shin me dalilin da ake wannan alwalar ga yara ƙanana?
Assalamu alaikum, barkanku da al'umma. Eh, abinda insha za yi wannan alwalar din na uku kenan, ana kira wannan din room 3. So ku kenan tun da yake cewa waɗansu ƴaƴa ba su samu wannan rigakafin din ba, to shi sa aka duba gani cewa gara an sake hannu ukun din, domin kowane yaro shekara yau nan zuwa shekara ɗaya ya samu wannan polio din. Abinda ya sa yana daga saka fanya ƴaƴa sai kenan kamar ku ce a'a gara amma kuma na ukun nan, to shi ne na ukun nan ake fara yau Juma'a nan domin cewa dukkan al'umma masu ƴaƴa da za a yi musu wannan rigakafin din, to yadda a yi musu rigakafin din saboda cewa yara dewa suna ɗaban suna nakasawa kan wannan ciwon din. Har ce a'a watakila harbin shi aka yi ya haɗu da iska, ba iska ba ne, shi ne wannan ciwon din ne polio.
To yanzu a asibitoci za a je a karɓi wannan alluran ko kuma waɗansu gurare ne da kuka ware na musamman?
An ware gidaje biyewa na musamman, cewa gidaje ake shiga. Gidaje ake shiga, amma a can cikin din a doktan din an sa post office, nake kira da Faransa post office, wanda su zo da shi mai ayyan su a can, kuma wanda ba su ke gida kuma ana zuwa gidaje ana yi musu haka ne.
Wannan kungiya da suke gudanar da wannan allurar, shin akwai waɗansu abubuwa da suke bayarwa ne kuma daga nan suke samun kuɗaɗen su?
Ka san cewa shi ita UNICEF suna da mutane dewa, al'umma dewa da suke zuwa kuɗa ciki domin a taimaki dai talakoki, shi sa suke wannan abin din. To sun rasa inda sa a'a gara an taimaki talakoki domin da akwai iri-iri shi wannan daga kafin din. Yanzu mun gama wannan din, muna jira kuma na wani ana kiran shi sasmi na yara masu shekara daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar, za a yi shi kuma na baya.
Fatan ka ga al'umma a ganin cewa su yi turuwa wajen karɓar wannan allurar da kafin.
Domin na gaya musu cewa don Allah su karɓi wannan allurar din, ba wai cewa ana musu ƙarya. Kusan 'yan siyasa sun shiga cikin sha'anin wannan abin nan domin su ɓata abubuwa na gwamnati. Gwamnati ba ta iya kashe mutane garinta ba, ba ta kashe al'ummarta ba, domin cewa samu zama a samu lafiya. In ba lafiya kuma ba abinda za a yi. Dole kuma ayyukan mu na kuma matasan nan kuma gara kuma a yi la'akari da su, a kula da su, a yi musu wannan rigakafin din saboda gobe su ne manyan gobe.
Shi ma shugaban shiyoyi uku na ƙasar jamhuriyar Kamaru Musa Jibrin Hamza, mun tattauna da shi kan allurar rigakafin ga abinda yake. Ina tare da Jibrin Malam Hamza wanda yake shi ne shugaban kwamitin gudanar da wannan allurar rigakafi na polio wanda ake wa yara ƙanana a ƙasar Kamaru musamman shinyar jihar Littoral. Assalamu alaikum.
Wa alaikum.
gashi yau nan kuna gudanar da kampanya na wannan allurar rigakafi wanda ake yi a kanana daga kwana ɗaya zuwa shekara guda kenan. Mene ne da kuke gudanar da wannan allurar rigakafi din, ko me yasa kuke wa yara kanana?
Dalilin da ake ma yara kanana wannan allurar rigakafi saboda muna da dangantaka da kasashen da suke da waɗannan cututtukan, kaman Chadi, kaman Bangi, kaman Nigeria, kaman Guinea Equatorial. To dole za mu tsare namu ƴancin na ƙasarmu na ƴaƴanmu da jikokinmu, saboda allura ne ga kafi ba allura ce ake soka ba. Diga ta ake good ne, ake digawa kwaya biyu a bakin yaro, sannan sa a saka masa verni a yatsa, saboda tabbatar an yi masa kar a ji a kara masa na biyu. Don ko an kara na biyu ba lahani, amma bai cancanta kara ma yara so biyu ba. Shi yasa muke saka musu shaida, da in an yi musu, in ka duba yatsan su kaga akwai shaida ka san an yi ma yaro allurar rigakafi.
Karo na nauke nan da ake gudanar da wannan allurar aka saka mamba.
Wannan karo na uku ne, don mun fara karo na daya muka zo muka yi karo na biyu, yanzu karo na uku ne wannan da za a yi.
Waɗanne ƙungiyoyi ne kenan suke taimakawa ƙasar Kamaru musamman ɓangaren lafiya a wannan cututtuka?
Wannan ƙungiyar da suke taimakawa Kamaru ONG ne. Yanzu haka abun da muke tafiya ciki sun ba da wayoyi ma da ake aiki da shi, yana da GPS din da kake aiki ma wayan, su ma suna ganin ka kana aiki mai kyau, suna gani in kana mummunan aiki suna gani, saboda jite-jite yau a ciki. Shi yasa suka ba da waɗannan wayoyin, saboda su ma suna tabbatar da aikin da yara suke a gurin aiki.
Menene fatanka ga al'ummar ƙasar Kamaru musamman talakawa wajen yadda kuke bin gida zuwa gidan nan domin ganin cewa sun amshi wannan allurar da rigakafi?
Ina dada roƙon jama'a al'umma gabaki ɗaya, yau ana taimaka mun da allurori da su maganin kwalara, su gidan sauro, su waye, saboda me talakawanmu da ba su da ƙarfin yi. Akwai maɗa bai da lafiya, bai da ko dala biyar da zai ɗauki ya kai ɗan shi asibiti. To amma saboda dalilin wannan sai ka ga ɗa ya samu sawaba, shi ma sai walillahi hamdu, saboda muna nan da yawa talakoki da suke nan da yawa ba su da ƙarfin zuwa asibiti. Yau asibitin mun za ka je shi kana da kuɗi, in ba kuɗi kuma sai dai ka shure ka mutu.
To wani godiya za ka yi waɗannan ƙungiyoyi na duniya wanda suke taimakawa ƙasar Kamaru?
A kulli yaumin ina musu godiya da fatan alheri, da fatan Ubangiji Allah ya daɗa buɗa musu, suna taimaka ma duniya gabaki ɗaya ba Kamaru ba.
Hajiya Maimuna ɗaya ne daga cikin iyaye mata waɗanda suka kawo jariransu domin a yi musu allurar rigakafin. Ga abin da ta ce,
me zaki faɗa kan wannan allurar rigakafi da ake yi wa yara ƙanana daga wata ɗaya zuwa shekara guda, me zaki faɗa kai?
Ba abin da za mu faɗa, sai dai mu gode ma gwamnati da yake sawa ake ma ƴaƴanmu alluran din. Mun gode, ni ma yanzu na kawo ɗana an ɗiga mishi ya samu vaccine kenan na rigakafi. To ba abin da za mu ce shi godiya da kula da ake da mu da ƴaƴanmu.
Kamar yanzu a ƴan kwanakin nan an lalaba su gidan sauro su alluran da ake yi na polio karo na uku. Me zaki faɗa sauran takobin ki mata wajen kawo waɗannan yara da mutane su da allurar kafi?
Wallahi takarori na mata, in an zo ana yi ka ku shakka ku fito ku kawo ƴaƴanku a yi, domin wannan duk abin nan mu ne da riba, riban mu ne. Domin ranan da yaro bai samu wannan allurar rigakafi ba, gaskiya rayuwar shi ma yana cikin hatsari. Ki buɗe baki a sa maka, buɗe baki vaccine ne, buɗe baki.
A cikin watanni biyu dai wannan kungiyoyi na lafiya na duniya haɗin gwiwa da ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun ta gudanar da allurar rigakafi a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin bawa yara ƙanana da kuma talakawa wannan damar. Kasancewa ana buƙatar samun ingantaccen lafiya a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, masu magana dai suna cewa lafiya jarin talaka. Mama Awal Garba, muryar Afirka daga ƙasar Kamaru.
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Al'umman kasar Jamhuriyar Kamaru suna da maganganun ne yanda za a yi a ga cewar an kammala shirye-shirye da ake yi na zuwa cin kofin duniya na kwallon kafa wanda yanzu haka za a gudanar a kasar Qatar. Makonni biyu ne kasar suka rage wa kasar Jamhuriyar Kamaru domin zuwa halartar wannan gasar, amma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Kamaru Samuel Eto'o ya yi kokari na shirya wani biki na musamman domin mikawa waɗanda suka taka rawar gani na kakar gasar bazarar wannan shekara domin bawa waɗanda suka yi fice lambar yabo na Ballon d'Or da kuma waɗansu kyaututtuka na musamman. Kalan farko kenan da aka haɗa irin wannan a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Yin haka ne domin dawo da martaban ƙwallon ƙafa ne a faɗin ƙasar. Alhaji Habibu Inuwa, tsohon ɗan ƙwallon ƙafa ne a ƙasar Jamhuriyar Kamaru, ya ce shi kan kalan farko kenan ya ga irin wannan. Ga abin da ya ce a cikin hirar da muka yi da shi.
Wallahi komai na tafiya da kyau, komai na tafiya da kyau. Kuma Allah ya ba mu samun samu sabon shugaban da yake kishin bol. Kishin bol me yasa nake kishin bol? Kishin bol game da ƴan Kamaru. Na farko za a daga sabon mayo inda muka bar Cox Sportif, yanzu mu koma hannun Wolfsburg. Na biyu kuma a shirye-shiryen kuɗin da FIFA take zuba mana in za a je kofin duniya. Kungiyan tafiyar da bol Kamaru da mai tafiyar da shi baya samun wannan kudi, minista ne suke rikewa da kyar ake ba su wannan kudi. Yanzu sabon wannan matafiyar da ya dauka shi kam kudin ya nace, yanzu shi ake zubawa. Shi sa kaga a duk abubuwan da yake yi duk ƴan wasa na samun kudaden su. Baka ji yanzu cewa ƴan wasa ma yanzu kowa na samun jaka 200 a wata, da kuma Electu su ma suna samun jaka 100. Kaji akwai kudi, hamuna suke suna jin dadi cewa da akwai kudi. Ai da kudin ba su a gani, ba su a gani Malam Awal. To da kuma wani matsala, tafiyan da za mu yi ba mu da avion. Aziyar mu kamar ko ne guda ɗaya ne, kuma shi mai tafiyar mana da ƙungiyar bol a Kamaru yanzu yana da aviyon kansa. Yanzu an haɗu an ce ma cewa in ma da dama da yake kamar ko ba za ta iya ba, za mu iya roƙonsa shi Eto ko zai yarda aviyonsa na kansa ya ɗibi ƴan wasa ya kai su Qatar ya dakata har wasa ya ƙare. To abin da akwai munafinci a ciki da kun san rai, ana gani kamar ya isa ne, kuma ba shi ya tambaya ba, mutane ne suka tambaya, ministoci ne ma suka tambaya suka ce da yake yana da wannan aviyon din ya isa yi wannan. To minista ana gani kamar karanta ne na ƙasa, ya ki ba da yadda, kaga karuwa ne in ya ba da aviyon din, kuma kuɗi zai ragu. Kaji duk waɗannan matsala. Kuma na biyu game da ɗan wasan da ya hada ya ba su kofin da ake kira Ballon d'Or, Malam Awal ba taɓa yi ba. In wani ya gaya ma cewa da yanda yawa na cewa yau shekara 30 kenan da aka tsayar, a ba taɓa yi ba. Shekara 30 da kake ji wannan kofin da ake bayarwa na Ballon d'Or game da CAF ne da suke bayarwa tun lokacin da Eto'o ya ɗauka har zuwa yau. Ake kirgawa shekara 30.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Madalla a gaida Muhammad Awal Garba. To yanzu kuma ga labarai a takaice.
To Maryam a takaice. Babban birnin Indiya New Delhi zai rufe makarantun sakandare daga gobe Asabar a wani sabon matakin gaggawa da hukumomi suka ɗauka a birnin da ya shafe kwanaki yana lullube da hayaki mai guba. Yayin da gurɓataccen iskan ya kai mataki da ake gani mai tsanani, hukumomi sun dakatar da aikin gine-gine don daƙile gurɓatacciyar ƙura, sun dakatar da manyan motoci da ke amfani da man diesel shiga cikin birnin, tare da amfani da na'urori da ke kawar da iska mai guba, na'urar da ke fesa hazo na ruwa a cikin iska don kawar da ƙura da burbushin iska mai gubar. shugabannin 'yan kasuwa na ƙasa da ƙasa da na shiya-shiya daga cibiyoyin hada-hadar kuɗi sama da 100 sun kammala taron kwanaki uku a Hong Kong a ranar Alhamis, wanda aka fi gani a matsayin wata alama da ke nuna cewa yankin ya koma kasuwanci bayan ɗage wasu takunkuman COVID-19 mafi tsauri a duniya. Babban bankin birnin da hukumar kula da lamuni ta Hong Kong su ne suka ɗauki nauyin taron da ya tattaro hamshakan 'yan kasuwa fiye da 200 da birnin ya shafe kusan shekaru uku bai taɓa ganinsu ba.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyanmu na yau Mr. Jonah, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.